Tashoshin na Zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashahausa.com. Masu gabatarwa
Zara Aminu Kagi
tare da ni Amina Buhari Auna.
Masu sauraro a duk ranar Litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala inda a yau ma 20 ga watan Yuli na shekarar 2020 magana dai har yanzu akan fiyaɗe ne amma a wannan karan zamu duba irin fadakarwar da ya kamata iyaye su yi wa yaransu shin a wani mataki kuke ganin ya kamata iyaye su fara koya wa yaransu abin da ya kamata
yaron har zuwa lokacin da ya kai cewa zai iya a gaban uwar shi je wani guri to a koya musu cewa ba kowa ne zai iya taba maka jikinka ba a hankali zai san cewa wani in ya taba ne a guri kaza to gaskiya akwai abin da yake nema
haka yake Zara to masu saurare kamar da yadda aka ji a wannan gutsaran muna tafa da karan bayani
wakiliyar sashen Hausa a Kaduna ta gayyato mana baki zauren tattaunawar mu masu fafutukar ci gaban mata da yara na kungiyoyi daban-daban a arewacin Najeriya sannan wakiliyar mu a Abuja ma ta aika mana da rahoto akan fafutukar da ake yi na ganin cewa gwamnatin tarayya da ma majalisar dokokin tarayya da su dau wannan lamari na fiye da muhimmanci da ke ta ƙara ta'azzara tun bayan barkewar cutar coronavirus
sai ku kasance tare da shirin yau da gobe
yanzu bari mu fara da rahoton da wakiliyar sashen Hausa a Abuja Halima Abdulrauf ta aika mana akan wannan lamari na fiyaɗe
yanzu saboda rama a bace irin zaluncin da ake ma al'umman mu kananan yara maza da mata duka basu tsira ba kowa ana mai fiyaɗe sannan muna ganin kaman yanayin yanda su masu saka mana dokokin ne yake kaman basu sa ƙarfi wajen taimakon mu a yaki wannan annobar da bala'in da yake shiga yake hawakan al'umman mu ba saboda haka mun zo mu nemi taimakon su akan cewa su sa mana hannu idan su speakers din mu na jahohi suna da dalilai da suka shafi addini na cewa ga abubuwan da ya sa wasu dokokin da ya kamata a sa su masu tsauri ba a saka ba a taimaka mana muna son mu samu mu magana da su a kawo waɗanda suke da sani a duba matsalolin nan ta fannin addini in dai addinin ake magana addini gaskiya shi daya take
mai ɗakin gwamnatin jihar Kaduna Hajiya Aisha Ummi Al-Rufa'i kenan da bayani akan abin da ya jawo ra'ayin gidauniyarta dake yaki da matsalolin da suka shafi fiyaɗe da na jinsi wato movement against rape and sexual violence zuwa ga mika hotonsu kan matsalolin fiyaɗe da suka ki cinyewa a Najeriya da kakakin majalisar wakilan ƙasar Honorable Femi Bajabiamila tare da neman haɗin gwiwar majalisun tarayya da na jahohi wajen tabbatar da hukunci mai tsauri ga miyagun iri masu aikata fiyaɗe wata ciko a gidauniyar da ke yaƙi da matsalolin da suka shafi fiyaɗe da na jinsi dan Malama Rahama Abdulmajid ta yi tsokaci akan batun fiyaɗe da cewa
abin takeici ne yanda muka ga ana kaman wasa da lamarin fiyaɗe a Najeriya yan can kaje an ce an zartar da hukunci nan ba abin nan ba so wannan abin ne yake fusata mu kuma garuwa da cewa abin nan ba da yawa dan haka so sai muka yi tunanin cewa ya kamata mu fito mu nuna fishin mu shirin ya isa kowa ya cire abin takunkumin da aka saka mishi a baki ya fito yayi magana ya nuna fishin sa wataƙila wannan zai iya ba mu nasara
ita ma minister ayyukan da suka shafi mata Honorable Paul and Talent tayi Allah wadai da yadda matsalolin fiyaɗe ke karuwa musamman a lokacin da ake yaki da annobar coronavirus lamarin da tace yayi sanadiyar ƙarin da samu na matsalolin da suka shafi fiyadi da na jinsi. A baya-bayan nan ma sai da gwamnatocin jihohin Najeriya suka ayyana dokar ta baci akan matsalolin fiyadi inda gwamnatin tarayyar kasar ma ta sha alwashin daukar mataki mai tsanani akan masu aikata laifin fiyadi kamar yadda kundin tsarin mulkin kasar ya tanadar. A yau ne majalisar dokokin jihar Kano ta fara aikin yi wa dokar hukunta masu aikata fiyadi na shekarar 2014 garin Bawul wanda zai bada damar dandage duk wanda ya aikata fiyadi. Halima Abdulra'uf, Murya Amurka daga Abuja, Najeriya.
Kuma sai zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna karkashin jagorancin wakiliyar Sasha Hausa Binta Ibrahim da manyan bakin da ta gayyato mana a yau wanda za ta gabatar.
Masararu, barkamu da sake saduwa da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. A wannan zaure yau mun yi babban kamu inda muka hadu da manyan mata dake arewacin Najeriya wanda zamu tattauna akan al'amuran da yake ci gicin newa a wannan yanki namu musamman a wannan watannin. Tun bayan ne da aka samu wannan bullar cutar coronavirus sai ya waitar al'amuran cin zarafin yara ganana mata da maza ya ta'azzara yanda babu wanda yake jin cewa ya tsira yara ba tsira a hannun iyayensu ba tsira a wurin yan uwa ba mahuta ma haka. To a wannan zauri ina tare da Amirar from 1 ta jihar Kaduna Hajiya Aisha Istiyaku, muna tare da kuma shugabar matan jam'iyyar matan Arewa na kasa baki daya wato Hajiya Rabi Musa Saula, sannan kuma muna tare da Professor Hawau Evelyn Yusuf wacce take ita kuma director ne ta cibiyar binciken al'amuran da ya shafi jinsi wanda ke a cikin jami'ar jihar Kaduna, kuma kamar yadda ku sani malama ce wadda take da koyarwa kuma da kuma kwarewa akan shi fannin na maganar jinsi da kuma bincike akan abin da ya shafi laifuffuka da ya shafi zamantakewa. To za mu so mu sani tunda kowannen su yana da kungiyar da yake tabawa wanda kuma ta shafi mata kai tsaye da kuma al'amarin da ya shafi arewacin Najeriya. Shin wai me kungiyoyinku suke yi ne a game da irin wannan ifla'i da muke fama da shi wanda yake shafar cin zarafin yara ƙanana mata da maza?
To assalamu alaikum. Kamar yadda kuka sani ita dai form 1 kungiya ce ta mata musulmai wanda suke kula da al'amuran da suka shafi mata da yara da mazan ma. Muna aiki da'awa, muna da asibiti, muna da makarantu. To wannan abu da ya taso yanzu muna kokari mu creating awareness to fadakarwa ga mutanen mu mata da maza gaba daya. Mun je mun ga hakimai, mun je radio station su ma mun yi nasu fadakarwa tunda mun san cewa radio na mutanen mu na ji radio to kuma in kana son ka watsa labari in ka shiga radio da yawan mutane za su fahimci me kake fada. So ya kana mu kokari muna kokari ne mu ga yanda za a hana abun faruwa. Mu kokari mu ga cewa mun fahimtar da iyayenmu mata da shugabanninmu ma akan yanda za su kare yaran su a kare unguwa ko community gaba daya daga afkuwar waɗannan abubuwa. To kin ga tunda nace muna da awa, muna da harkar lafiya, muna amfani da mutanen mu sanannu na waɗannan muna wannan yawo na fadakarwa kuma insha Allah za mu ci gaba.
To tunda maganar nan da ake yi wa'ansu suna zargin cewa akwai matsalar mutuwar aure yanda za ka ga yaran wa'ansu daga cikin yaran da ake ma'aikatan nan iyayensu mata wa'ansu ba sa ci gidan ko kuma akwai maganar talauci da kuma yunwa wanda ya yi fatutu a irin yawancin yaran da ake ma wa'anda mutane suna cewa su a gidduka sun ga cewa kamar ƴaƴan masu hali wanda suke wurin hutu ba cika samun wannan matsala ba. A wurin wanda ya fi bayyana shi ne a unguwannin Talakawa. So ku a matsayinku na jam'iyyar matan Arewa wanda ku kun san kuna da membobi tun daga ƙasa har zuwa sama, kuna ganin shi ma wani daga cikin dalilan da yake sawa ake samun yawaitar haka unguwannin Talakawa?
To ba zan ce wai talauci zai kawo wannan ba kawai, tunda shi talauci ai ba hauka ba ne. Don gaskiya yanzu in dai ba hauka ba ya za a yi a ce an ɗauki 'yar wata uku a je har a yi mata faɗi?
Sai to idan
ina son ku fahimta. Ai, abin kuma ai ya zama abin da ya zama. dai ba ni talauci bane dan bazan ce wai cinye ba kawai amma na farko gaskiya mu a jami'an matan arewa mun sa zamu taimaka ma mata ne ta inda duk muka ga cewa za su samu kamar yancin su saboda haka kuma yancin mace bayan da za ta yi ta samu yancin ta sai tana da dan wani abin hannunta kuma ta yaya za ta yi har ta samu wannan dan abin hannunta ko ta yi makaranta za ta yi aiki ko kuma za a iya koya mata sana'a mu muna ganin cewa duk macen da take da dan abin hannunta wallahi ba za ta yarda har a cuce ta ba
to ai kananan yara ake magana
yanzu na sani shine shin wai tsaya ba kananan yaran ba ƴaƴan mata bane yawa saboda haka wani lokaci zaki ga cewa cin taya ake yi ma har ake kaiwa ake musu irin wannan abu wani lokaci iyaye ne mata muna kamar sakin ƴaƴan mu kawai ga sunan ba ma damuwa me suke ciki me ake ina suka shiga a'a me ma suke yi kin gani to amma duk macen da ta san ciwon kanta kuma ta san ƴancin kanta wallahi za ta zauna ta san cewa kula da ƴaƴa matan nan wallahi tana ma kai har da ƴan mazan ma yana kanta ya kamata dai har dare daga an haife shi har ya kai shekara ko goma har yayi hankali dai uwa ke ce ya kamata tabbatar kin mishi tarbiya kin sa shi akan hanya kuma kin yi safe guarding din shi akan abubuwan nan
a jiya tafiyar wajen arewa anya ba kuna dora wa mata nauyin da ya wuce
to a dama akwai nauyin wallahi dama akwai nauyin to ya zamu yi ne Allah da ya ba mu haihuwan nan ya fa ba mu wani babban abu ne tunda su maza za su iya su yi mata hudu su ta haife matan nan ma za su iya kore su sake wani auren amma ke da kika haifi dan nan ko da kyau ko ba kyau dan nan naki ne saboda haka ba za ki bashi kuma ya je haihu lallace ba saboda haka nauyi ne yana kan mu ko mun so ko mazan suna yin abin da ya kamata ko ba su yin abin da ya kamata wannan abubuwan da na ƴaƴa duk yana kan mu
a zaman dawo gare ki professor wannan wato bangaren ki zamu so mu ci shin akwai matakan da ya kamata iyaye su dauka wurin wato jin kunnin ƴaƴan su tun farko ma su dinga nuna musu ga yanda idan kin ga wani yana abu kaza yana nufin akwai abin da yake nema ko ko a'a kawai shi wannan abu sai in ya faru ne sannan zamu fara kuka
yawanci sakaci ne yasa muke bari sai in ya faru mu saka kuka dole ne iyaye maza da mata su san cewa muna da aiki tukuru wanda ya kamata mu yi tun daga haihuwan ƴaƴa har ya kai ga sun fara wayo sun fara magana har ya kai ga sun fara shiga mutane saboda komun wayon mu a zamanin nan da muke dole a ƴaƴan mu za su fita daga cikin gida saboda ko su je karatun islamiya ko su je karatu na boko saboda haka tun yaran mu ma a wannan zamanin ma yaro tun yana shekara biyu ya fara zuwa makaranta to iyaye maza da mata dole sai mun tashi muna faɗa ma yara abubuwan da ya kamata su sani muna da wani ɗabi'a musamman mu ƴan Afrika sai kaga iyaye suna cewa ai su ba za su iya magana akwai maganin da ba za su iya su yi ma ƴaƴansu ba
wato ana jinka alkunya kenan
yawa kunya in quote dan kunya da yasa zaka yi aka dauki waya Android waya ka ba ma yaran ka wanda har zai iya in once in dai har kana sai mishi data ba abinda ba zai iya gani ba a YouTube ko a ko ina a social media da fina-finai ko ina saboda haka in ba mu fara magana da ƴaƴa tun suna jarirai ba saboda kun gani fiye har ya kai ga ko kuma in ce cin zarafi generally ma ya kai ga ƴaƴa da ke cikin tsumma cikin napkin to in baka fara tun yanzu kana ga ma yaronka abin da ya kamata ya sani ba saboda abin da ya sa ni koma nace yaronka ba ƴaƴa mata kawai bane suke samu ake samun matsalan fiye ko cin zarafi a kansu ba har da ƴaƴan mu maza saboda haka dole ne ka fara tarbiyyar yaro ya san cewa wannan abun ba shi da kyau yaro ya san cewa ba kowa ne zai dinga taba ka yana matana kun san akwai wannan al'ada na ai mata my wife matana a kowane lokaci to ya kamata a fara ga mu in dai mutum ya dinga cewa matana ya kai ga kullun zaki wuce sai ya taba ki ko in zaka wuce sai ya taba ka ta taba ka ko kuma wai sun fita hira ko kuma sun je yawo zai sayo mata biscuit to gaskiya dole mu daina wa'annan abubuwa kuma yaro har zuwa lokacin da ya zo ya fara magana ya kai cewa zai iya fita a gaban uwar shi je wani guri to a koya musu cewa ba kowa ne zai iya taba maka wando ba ba kowa ne zai iya taba maka jikinka ba in ka fara in yaro ya fara tashi da wannan fadakarwan a hankali zai san cewa wani in ya taba ni a guri kaza to gaskiya akwai abin da yake nema yaro ya saka ihu akwai ma yaro akwai abin da ake ce ma self defense ya kamata kare kai ya kamata mu koya mu ƴaƴan mu kanana yanda za su kare kansu daga wannan abu sai kaga an tafi da yaro har aje an mishi wannan abu bai ihu ba zai kuka amma ba zai ihu ba kuma ya dawo gida yayi shiru to ya kamata mu tarbiyyata da ƴaƴan mu su san cewa dole fa ai magana kuma akwai iyayen da yaro yana cewa mama amman ka zaka ji tana ce mishi ma yaro ko kuma uba yana ce ma yaro yayi shiru
wato iyayen da kansu
to ya kamata ya zama na cewa mu ba ƴaƴan mu zarafin su yi magana da mu abu na faruwa da su suna son su yi magana amma suna jin tsoro abin da zai faru
ba tun farko a janyo
ƴaƴa a jika ya zama na cewa ƴaƴan mu za su iya su yi magana da mu a kowane lokaci kuma akan kowanne irin abu akwai yarinyar da ta ji tsoron ta koma gida saboda ta yi laifi ta dade a waje an aike ta sai ta je yawo wajen kawarta ta ji tsoron yanda za ta koma gida ta fadi a hannun wani yaro wanda dama can yana cewa yana santa kaman a san abin da ya faru har karfe 8 karfe 9 da daddare bata koma gida ba ana can ana neman ta a gida tana tare da shi shi kuma gidan nasu bai sai shiga da mace ba sai ya dauke ta ya kai wajen abokin shi inda maza ne kawai ke kwana a dakin ya kai ta wajen da daddare tsakan dare wan abokin shi ya shiga ya je ya shige ta kuma bata bai shige ba wai ya shige ta ba ma ta gabanta na ƴa mace ya shige ta a duburanta to irin wannan abu by the time da gari ya waye komawa gida kuma ya kara gagara saboda tana tsoro abin nan sai suka mata wayo suka sa ta keke napep suka ce in ta je ta sauka gida ta ce an sace ta ne sai da safin nan ta gane hanyar gida alhamdulillah mun kama su to amma me ya kamata ya zama ne cewa ƴaƴan mu za su iya su zo gida ko mun laifin da suka yi mu ja su jika mu yi musu fada a cikin gida da a je a hore yaranka a hora maka yaro a waje wani maka yi horo a cikin gida amma horon kuma akwai methodology hanyoyin da za a yi yawwa horo yana da kyau amma horon da zai kai ga yaro har yana tsoron ya gaya maka abin da ya same shi na aibu to wannan ba horo ba ne
tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe yanzu kuma ga ci gaban zauren tattaunawar mu
to wakilai ne kuma wakilan iyaye na gaba daya lardin arewacin Najeriya za mu so mu sani wai shin wani mataki ya kamata iyaye da sauran al'umman gari kungiyoyi da sauran su ya kamata su dauka idan aka ce an ci zarafin yara
kamata yayi kamar yanzu wannan al'ada ta mu ta boye mu daina ta domin idan kana boyewa yaro yau yayi madiyarka ka boye gobe baka san wanda zai muwa ba kuma ita diyar ta kuma baka san an yayi so daya ba a dauki wani mataki ba to ai shi kansa ita ma tana iya koma ma a kara ma yawwa so kin ga kamar wannan gangami da muka yi na yau a hada hannu idan an ci abu a nemi yanda za a yi a fidda shi a hukunta wannan muddin aka fara hukunci za ki ga abin yana sauki shi yasa duk wannan ihun da muke da su rutun kin ga yanzu gwamnati ta fito ta fara canza dokokin da an fara daukan matakai in wani ya madi yarinya karama me za a yi in aka yi babban budurwa me za a yi
ba kin ce gwamnati ta fada ba har yanzu akwai wani wannan muka ji cewa ga hukuncin da aka yanke kuma an tabbatar mun gani
to kamar dai ka ana kai akwai case din da ake kuma gwamna yana jira ne da an gama wannan case din an ce ya ce zai sai kuma ni kamar yanda nace ma kamar kisa ne uso ake promote so dai
an ambaci
hukunci
akan wannan mutumin to ana jira ne kin san akwai processes
wato hanyoyi da
hanyoyi da dole sai in an bi kamun a kai ma executive a sa hannu to kuma shi gwamnatin ya riga ya ce duk wanda ya laifi in aka kama shi a hukunta kuma duk hukuncin da aka kawo mishi zai sa hannu shi ba shi advocate ne yace a kashe ba amma in har an kama kuma aka tabbatar da cewa mutum yayi laifi to za a iya azartar da wannan hukuncin shi ba zai kare kowa ba ko ma wane ne shi
to amma har yanzu kaman dai zan dawo ga wannan magana da ita Hajiya ta fara dauko ne dama shi ma yana daga cikin tambayoyin da zan muku maganan hukuncin nan na
cinewa
har yanzu dai yanzu haka da ake magana nan zaka ga akwai wayansu laifuka da za a yi wa gwamnati nan da nan ake tada hukuncin kuma a tabbatar da mai zuwa gidan yari ya tafi wanda za a waye da yake an ce maganar kisa dai a Najeriya kawai ta zuni ya ce shin daga ki kula ganin za a iya aiwatar wa ko wanda an yi ne dan dai
insha Allah muna sa ran cewa za a yi saboda mu Kaduna state muna da wannan lock din cewa muna da sa'an cewa mu gwamnatin mu shi baya bai amince da a ci zarafin mutum ba yara ko mata ko yaro ko babba ko abin nan al'umman kasar shi ba bai yadda da a ci zarafin su ba kuma shi nashi babban abin da yake so shine a bi matakai a doki matakan da ya kamata in dai an bi hanyar da ya kamata to gaskiya kowace irin hukunci aka yi to dole fa it has to be followed to the letter so ya kamata ne mutane su dinga jajircewa wajen in hatta in ya faru ya zamana cewa kowa da kowa ya tsaya tsayin daka a samu hukunci kwakwara
bana dan kara akan wannan fida lauyoyin mata kenan da suke zaman kansu mun ba su office jami'an matan arewa mun bude musu office dan su legal clinic wato inda zaka iya zuwa ka kai kara in kuma menene ya shafi yara ko kuma mata kuma a yanzu haka ma har sun fara samun cases na haka na irin wannan abubuwa to kin gani kuma banda haka suna nan ma suna kokari su dan samu inda za su dan gyaggyara irin laws din nan na wanda aka yi ma fyaɗe da na minors wanda ake ma defilement to suna nan dai akai suna ta duba yanda za su yi a gyara kuma na ji sun yi magana cewa ya kamata ma a yi wani kotu daban da za a iya kaiwa family court da za a iya kaiwa idan dan aje ana ta yi wata daya wata biyu a ta ja a kotun namu wannan ya kamata a ce kila a bada sati biyu ko sati uku an yi shi an gama har an yi hukunci to muna zato dai in Allah ya taimake mu muka sa baki mu ma din dai a yi irin wannan kotun
to wannan abin da kuka tattauna ya sa ni tana da wayansu kafafai da na san da zaman su a case kamar guda biyu inda suke cikin zuciyar yanzu shi ne case din na farko daya wata yarinya da wayansu makota ne ma suka sace ta a matsayin da sun yi kidnapping din ta shekara ba ta wuce 12 ba sai bayan iyayen dama a talakawa ne don soye awara ma take ba a samu an samu koda 10,000 a hannunsu ba ya kai ga sun yi mata kaɗe kaca-kaca sun kuma kashe ta daga ƙarshe to bayan an same su yanzu haka a maganar ake cewa suna tsare amma ba tabbatar da ko har yanzu suna tsare ba shekara na uku kenan a cikin wannan case din iyayen saboda talaka ne sun kasa pushing sun kasa ci gaba da bibiyar wannan abin a haka yawancin irin wannan kisa sun zaki ga sun ruwa
haka
lokacin da za a zo a ce wai an samu cinkoso a prison ko kuma a shekara ta zagayo ana murnar shekara ko samun yancin kai sai cikin wannan da za a sallama fa mai kwasa sallama mai satan kaza ko sai ka mai irin wannan waya sallami sai a ce ai ya riga ya fara shi kenan wuce sannan a na biyu akwai wanda ya lalata ƴan shi na cikin sa biyu wanda sai da kirma aka samu da kokowan kungiyoyi irin naku sana aka samu maka don camu moshi aka dawo da shi din yana prison baya prison yana Allah kaɗai to irin wannan case din bai ma kamata a ce an ja shi duk da ke ban san ya shari'a take ba tun daga shedu ga komai ya bayyana amma sai kuga an ajiye mutum an ta jan labari kashi-kashi ga fa shedu to yana sa mutane su ji gwiwa su sani akan cewa to yanzu za mu dinga ji abin da ya kamata tun ga shaida a yanke hukuncin cikin sati ko wata daya amma sai a yanzu
shekaru a yanzu dai a Kaduna ana kokarin kar a dinga samun tsawaitan irin nan cases din kuma kamar yanda president din GMA ta fada FIDA na Kaduna yanzu suna da legal clinic wajen da kamar wayan da ba su da karfi indigent persons za su iya su je wajen har a ba su lawyer da zai bibiya musu case har a je a samu mafita na da biyu kuma Kaduna state we are lucky akwai VAP law wanda aka yi passing central mu ma nan Kaduna it has been accepted domesticated problem din mu shine mu gan implementation din a court so kuma muna sa rai cewa yawancin cases din nan da suka yi wata yanzu by the time da za a kai su kotu za mu gan cewa an yi amfani da a wannan dokan da aka riga aka yi kuma har yanzu har ila yau ana kokarin yin kokari a gani cewa an gyaggyara waɗansu hukunce-hukuncen da ke akwai saboda a samu immediate
masanta kamar ko na
cikin gaza yawa yawa
to da kashe zan so in ji ko tana
eh yanzu dai wannan family court din da ake ta pushing for mu muna pushing for su ma gwamnati da yanzu zaki ga an samu saukin al'amura kin ga da in an yi sai akai magistrate court daga nan amma yanzu an gane cewa in an yi high court ake kaiwa ba a kaiwa magistrate court to mu ka gara samu a step forward aka samu wannan family court zaki ga abubuwa su ji sauki insha Allah
to da karshe a matsayin ku na kungiya ba a rasa aka ce da matsaloli irin na tafiyar kungiya shin kuna samun kalubale wurin fuskantar irin wayannan matsaloli na fadi wato kila ba ku samu hadin kai na gwamnati ko na jami'an tsaro ko na iyaye akwai wani matsala da kuka
gaskiya ne ni ne inda muka gani je gaskiya duk kan mu ɗaya ne kuma yanzu mu kungiyoyin mun hadu yana cika gani din nan mun fara kuma haka za mu rika tafiya jin kungiyoyin mun ce duk su taho a yi wannan tafiyar tare tunda kowa yana yin nashi daban-daban amma
jama'a hali yawa wannan ne muke da matsala da muke da matsala kenan saboda haka ga yawanci iyaye ma za su ce su fa sun rungume kadara ko a bar magana ko kuma sai ka ga wani
a ji a settling out of court
da kai su asibiti da kuma shi kenan
rashin daukan mataki a lokacin da kamata sai kiga an yi fadin amma ba a kai yarinya asibiti ba aka dauko wayannan samples da wane ne ba the time aka kai ta likita ba abin da zai yi
ba ba ganin kila ba su san mata kan da ya kamata su dauka ba
eh sai ka fita ka ga wannan
da karwa da ta mu ne cewa bai kamata a shiru ba tunda yaran nan in aka yi musu an tuce su fa ba za su koma kaman yanda suke ba kuma bai kamata a bar wanda yayin nan ba ya tafi kawai haka ne ya kamata a hukunta shi
to shikenan da Allah a bada shawarwari da me ya kamata a ce in wannan tsautsayin ya faru ya kamata matakin farko da ya kamata iyaye ko wanda suke rikon yaro ya kamata
kai asibiti
jabarin da asibiti kuma a sanar da jami'an
tsaro akwai da
ka
dauki hoto a tabbatar
kuma a kai asibiti a sanar da jami'an tsaro a sanar da kungiyoyi masu zaman kansu
wanda suke fafutukar
neman kara a cikin yawa
saboda su tsaya su bai in ko ta yaya aka juya aka juya da su sai an dage
an dage
ƙarshen shirin namu a daidai wannan lokaci yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da take gabatar da shirin Zahra Aminu Fage da Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa da ma dai dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a kasance lafiya.